أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان. ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان. واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرنتامنا سورة الإخلاص سورة تقليد قوم شهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
سورة دزام كرنتا واتوئتك سورة الإخلاص سورة تقليد قوم شابيو daga cikin surorin Qur'ani 114. Muna cike da fata Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu ladan karatun wannan sura, kuma muna ƙarfafa fatanmu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe mu da aiki da karantarwa da ke cikin wannan sura. Bayani kashi biyu zan yi game da ita wannan sura, Suratul Ikhlas. Bayani na farko shi ne dangane da falalan ita wannan sura. Hadisai sun taho da dama dangane da falalan Suratul Ikhlas, wato kul huwallahu ahad. Amma hadisan akwai masu kyau kuma akwai marasa kyau. Saboda guje ma ƙarya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dole ne musulmi a koda yaushe ya kasance yana aiki da ingantaccen hadisi, hadisin da ya tabbata, hadisin da babu shakka ya samo shaidan magabatan ƙwarai cewa hadisi ne ingantacce daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aiki da ingantaccen hadisi wajibi ne, kuma hadisin da duk ya kasance bai inganta ba ko kuma akwai zato a kansa, to wannan hadisin haramun ne aiki da shi, in ji malaman sunna magabata. Saboda haka yasa ni takaita bayani game da falalan ita wannan sura, Suratul Ikhlas, da hadisai guda biyar waɗanda za ka iya rantsuwa babu kafara waɗannan maganganu babu shakka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haɗe su. To bil haƙiƙa, ko ba a gaya muku ba, duk wata sura ta Qur'ani tana da falala. Babu laifi tawassuli da karatun Qur'ani. mutum ya ɗebo wasu surori ko wata sura ko wasu ayoyi daga Qur'ani ya karanta ya roki Allah ya biya masa bukata, wannan babu laifi a kai. Tawassuli da maganar Allah tabaraka wa ta'ala sunna ce ta manzon Allah. Malaman sunna sun ce babu laifi mutum ya karanta Qur'ani bayan ya gama karatun Qur'ani din nan ya roki Allah ya biya masa bukatunsa. Wannan shi ake nufi da tawassuli. Yayi tawassuli da maganar Allah tabaraka wa ta'ala. Ko ba ma kun huwa ba, duk wata sura ta Qur'ani wadda ta sawwaka ga mutum in dai zai karanta ta ya roki Allah albarkacin wannan sura, Allah ya biya masa bukata. To cikin ikon Allah zai samu biyan bukata, matukar akwai ikhlasi sannan an bi daidai da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shirka a kai. Domin duk sa'ilin da mutum yake karatun Qur'ani mala'ikun rahama saukowa suke, mala'ikun rahama saukowa suke, don babu zikirin da yafi karatun Qur'ani. Qur'ani shine babban zikiri. Mutumin da ya rike Qur'ani ba ya lalacewa. Duk mutumin da ya rike Qur'ani ba zai tabe ba duniya da kiyama. Kuma duk wanda ya rike Qur'ani da ikon Allah zai samu biyan bukatunsa. Illa kawai abin da malamai suke cewa ka karanta Qur'anin da kanka shine abin da aka fi so. Cewa za ka iya sawa wasu su karanta ma Qur'ani, wannan ma wasu malamai na ganin babu laifi saboda hujjoji masu dan dama da suka gabatar akai. To amma kai ka karanta ya fi a ce wani ya karanta ma. Domin idan ka karanta kana samun ladan karatu, sannan kuma kana daɗa samun fahimta, natsuwa tana daɗa zama a cikin zuciyarka, kana daɗa kusantar Allah. Don haka falalan karatun Qur'ani ga musulmi falalar tana da yawa, ba za a haɗa ta da mutumin da yake sawa a sauke mar Qur'ani ba. Kana da kuɗi sai ka bayar ka ce a sauke min Qur'ani, sai ka kwanta kana ta barcinka. Shi ko wancan ya ɗauki Qur'ani yana karantawa da kansa, ko da ayoyi uku ne kai, ko da aya guda ce mutum ya karanta na Qur'ani ya roki Allah, akwai fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi addu'ansa. Ku duba labarin Usayd bin Hudayr, yana cikin sahabban Annabi Muhammad. Usayd bin Hudayr yana cikin manyan sahabbai da suke garin Madina, al-Ansar. Kun sha jin labarinsa. Hadisinsa na cikin littafin Muslim, hadisi na 796, Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito. Yace wata rana Usayd bin Hudayr a cikin dare akwai wata farfajiya a kofar gidansa inda ake shanya dabino ya bushe. Idan an kade dabino sai a taho, akwai wani dababban guri da Larabawa kan yi a gidajensu, sai su shanya dabinon a gurin har dai zuwa bushewarsa. To anan yake daura dokinsa. Da daddare sai ya kamo hannun ɗansa ƙarami ana kiransa Yahaya, suka zo wannan farfajiya ɗin. Yana karatun Qur'ani, yana ta karatun Qur'ani, sai ya ga dokinsa, domin dokin na daure kusa da wannan gurin. Dokin yana tuma, yana zabura, yana tsalle. Ya ci gaba da karatu, ya ga dokin nan fa yana ci gaba da tsalle, yana zabura, yana haniniya. Yace fakashitu an tafa a Yahaya, sai na ji tsoron kada dokin nan ya taka Yahaya, wato ɗansa. Fakuntu ilaiha, sai na tashi na tafi wajen dokin. Fa'ida muslim zullata fauka ra'asi, sai ga wani abu kaman gajimare a sama da kaina, kurkusa. Wani gajimare ya sauko kusa da kanshi. Fiha amsalu suraj, a cikin gajimaren akwai kaman fitilu da yawa. Lokacin da na ɗaga kaina na gani, da yake na bar karatun Qur'ani arajat fil jawi, sai na ga kuma gajimaren yana ta tafiya cikin sama, yana haurawa sama, hatta ma araha, hadda ya ɓace ne. yace to sai yaki ci gaba da karatun Qur'ani washe gari da safe ya taho ga manzon Allah ya sammako yace faga dautu ala rasulillah sai na buga sammako zuwa ga manzon Allah fa zakartu nace ya rasulullah kaji fa wani abin mamaki da ya faru da ni ina karatun Qur'ani a kusa da wata farfajiya da nake shanye da bino ga dana kusa ya haya sai doki na yana tuma yana zabura yana tsalle yana ihu na ci gaba da karatun Qur'ani nan doki ne ci gaba da yin haka in daga kaina kawai sai ga gajimare kusa da kaina cikin gajimaren ga wasu fitilu sai na ga wannan gajimare yayi sama yana ta tafiya yana ta tafiya har ya bace wannan abu ya ban mamaki da ya faɗi haka sai manzon Allah ya ce masa iqra ibn hudayr ka je ka ci gaba da karatun ka ya kai ibn hudayr yace to dare na yi ko sai na sake fitowa gurin na ci gaba da karatu yana karatu sai ko ya sake jin irin abin da ya faru jiya dokin sa ya kama tuma yana zabura yana tsalle yana ihu nan ma dai sai ya bar karatu domin tsoro ya kama shi da safe ya zo ya ce ya rasulullah abin da ya faru dai shekaran jiya fa jiya ma ya faru kaji annabi ya sake ce masa iqra ibn hudayr ka je ka ci gaba da karatu in ji manzon Allah sai rana ta uku sai na ci gaba da karatu kuma irin abin da ya faru kwanaki biyu da suka wuce ya sake faruwa sai ya bar karatu da safe ya taho ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yau fa rana ta uku kenan kaji abin da ke faruwa da ni in na ci gaba da karatu ga abin da ke faruwa sai manzon Allah ya ce tilkal mala'ikatu ai waɗannan abu da kake gani mala'iku ne kanat tasma'u laka suna sauraron karatunka walau qarata da ka ci gaba da karatun nan to daga jimaran ku ya sauko la asbahat yaraha an-nasu ma tastatiru minhum da an waye gari mutane suna ganin mala'iku ba sa koya ga mutane kiri ɗan adam za su ga mala'iku da ka ci gaba da wannan karatu din amma karka yi tsammani kai in ka je kai haka za ka ga mala'ika ba tijo wannan karama ce da Allah madaukaki ya keɓe wannan bawan Allah da shi ta Usayd bin Hudayr me yasa muka ce ba za ka gani ba kai saboda Allah ya ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
saboda Allah ya ce a cikin suratu Maryam wata rana mala'ika Jibril ya ɗauki lokaci mai tsawo bai zo gurin annabi Muhammad ba manzon Allah yayi bege ya ga mala'ika Jibrilu aka dade can sai ga mala'ika ya zo yace kai me yasa ka dade baka zo min ba iko ka san ina sha'awan ganin ka saboda kana taho min da sako daga wajen Allah in ban ganka ba sai in yi zato ko Allah yana fushi da ni kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai mala'ika Jibrilu Allah ya saukar da ayoyin nan amsa ga annabi Muhammad وما نتنزل الا بامر ربك مو ملائكه با ما سوكا سي ده امرين اوبنجينكا ان كا ga mun sauko to Allah yace ku sauko in Allah bai ce mu sauko ba ma saukowa lahuma baina aidina wa ma khalfana wa ma kana rabbuka nasiya duk abin da ke gaban mu na Allah ne abin da ke bayan mu na Allah ne kuma ubangijinka bai zan mai mantuwa ba bai manta ba wa baina zalika ko da abin da ke tsakanin haka wato abin da ya wuce da abin da ke faruwa yanzu da wanda zai zo gaba mala'ika Jibril ya ce dunna Allah ne ubangiji bai zan mai mantuwa ba idan ka gaba mu zo ba Allah ne bai umarce mu da zuwan mu ba kuma dan ya manta bane saboda haka sai dai kai karatu sai da umarnin Allah amma dai hadisai da yawa ingantattu sun tabbatar mana cewa duk mutumin da ya zauna yana karatun Qur'ani mala'iku rahama na sauka a gurin wallahi billahi karan tsima kowa inda muke dinnan a yanzu akwai mala'iku me muke karantawa bare ma muna karanta kul huwa babban sura Allah ka kara mana imani karama ce Allah ya keɓe Usayd bin Hudayr da ita karama ce daraja ce yana cikin manyan sahabban annabi Muhammad. Wannan in ka duba littafin Bukhari, Imam al-Bukhari ya kawo hadisi mu'allaqan gaba da hadisi na 3805, yana cewa in dare yayi Usayd bin Hudayr yana zuwa karatu, idan ya tafi karatu da shi da Ubad bin Bashar, dukkansu musulman Madina ne, duhu yayi lokacin da suke barin gidan malaminsu, Mus'ab bin Umair shine babban malami da annabi ya tura Madina kafin ya hijira ya koma Madina. In sun je sun ɗauka karatu gaban wannan malami, wannan sahabi na manzon Allah, dare yayi lokacin da za su koma gida, sandan da suke rike da ita sai ta kama haske, sai ta zama fitila, tana haska musu hanya. Amma da zai taho mararaba, Usayd bin Hudayr zai ɗauki hanyar gidansa, Ubad bin Bashar zai ɗauki nashi hanyar gidan, sai kowa daga cikinsu sandansa ita kuma ta kama haske. Amma daga inda suka fito, sanda ɗaya ce za ta yi haske, tana haska musu hanya. Suna zuwa junction da kowa zai kama hanyar gidansa, sai kowa kuma sandansa ta kama haske. Sai sun isa gidajensu, sai sandan nan ta ɓace, ba ka sake ganin haske. Karama ce Allah ya basu. Kuma ka duba hadisin na cikin littafin Bukhari. Don haka maganar gaskiya ce. Jama'a, Qur'ani akwai falala mai yawa a cikin su. Mu riƙe Qur'ani da gaske wallahi. Babu abin da zamu roƙi Allah da shi da ya wuce littafin Qur'ani. Ba mu da gata wanda ta wuce littafin Qur'ani. Cikin mu'jizar da Allah ya bawa Annabi Muhammad sama da guda 1000, babu mu'jizar da ta fi Qur'ani. Domin littafin Qur'ani shine wanda tun bayan rasuwar manzon Allah har zuwa yau ba a yi ƙarin baki guda ba, kuma ba a rage baki guda ba. Yana nan yanda yake. Akwai wani littafin da ya samu irin wannan tsaro banda Qur'ani? Ya kamata ya zama abin alfaharinmu, domin maganar Allah ce, wa kalimatullah hiya al-ulya, maganar Allah ko ita ce mafi ɗaukaka. Malamai suka ce daidai ne mutum ya yi tawassuli da karatun Qur'ani, ya roki Allah. Don haka ba sai mun karanta muku falalan kul huwa, a in ka karanta ta sau kaza za ka samu mata, ka san akwai wanda ake ba shi irin wannan lakabi ko? In dare ya yi ka karanta kul huwa sau 700, kai ta yi tangiɗi na kama ka tana kul huwa. To babu laifi karatun Qur'ani, babu laifi a kansu. Za mu ji bayani daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daidai ne mutum ya dinga karatun Qur'ani da nufin Allah ya biya masa bukatunsa. Hadisai kamar guda 5 ne zan yi bayani dangane da falalan kul huwallahu. Waɗannan hadisai kuma dukkansu ingantattu ne daga bakin manzon Allah. Hadisi na farko yana cikin Sahih al-Bukhari, hadisi na 5013, Abu Sa'id al-Khudri, maƙwabcin Qatada bin Nu'man ne, dukkansu sahabban annabi ne. Abu Sa'id al-Khudri yana maƙwabtaka da Qatada bin Nu'man. To sai ya ji shi yana ta karanta kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, yana karanta ta har zuwa ƙarshe. Yayi ta maimaitawa, yayi ta maimaitawa tsawon dare, sai da gari ya waye, da alfijir yake, to falan ma asbaha. Ka san su sahabban annabi in sun ga sabon abu to suna zuwa su yi tambaya ga manzon Allah, da wuri-wuri za su zo su ce, to ya Rasulullah, mun ga fa an yi kaza, ina hukuncin shi? Saboda gudun bid'a. To shi Abu Sa'id al-Khudri bai taba ganin annabi ya kwana yana maimaita karatun kul huwa ba, bai taba ganin kuma wani sahabi ya yi haka ba, sai da Qatada bin Nu'man ya kwana yana karanta kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ana sallar asuba ana sallama, yace ya Rasulullah, maƙwabci na Qatada bin Nu'man ga irin abin da ya jiya, iko ina so in san hukunci. Daidai ne a kwana ana karatun kul huwa, wato lokacin da ya faɗa ma annabi wannan magana, ya faɗa wa manzon Allah kamar ya rena suran, ya ce ka zo ya kwana kul huwa kawai yake ta karantawa, kul huwa kawai, wato ya rena take nan ko? Saboda ayoyinta ba yawa, kalmomin ciki ma ba yawa.
dan me ba zai dauko Qur'ani gaba daya ba ya ta karatu sa kun huwa kada yayi ta maimaitawa kun huwa kace
sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda raina ke hannunsa innaha la ta'dilu thuluthal Qur'ani na rantsa maka da wanda raina ke hannunsa kaga suran nan da ya kware yana karatunta tana daidai da kasa Qur'ani kashi uku ka dauka shi daya don haka ka daina raina ta cike nan daga nan mun samu wata hujja mai karfi ashe babu ne ko mutum ya kwana yana maimaita kul huwallahu ko domin ga sahabin annabi Muhammad Qatada bin Nu'man ya kwana yana maimaita kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzon Allah kuma ya tabbatar da cewa yayi daidai har ma yace abinda ya karanta din nan ita kul huwa guda daya tana daidai da sauke wato sulusin Qur'ani one third na Qur'ani a wata riwaya hadisi na 2514 Abu Sa'id al-Khudri yace innahu qama min as-sahari ya tashi ne daga lokacin da ake fara yin suhur kamar misali daga karfe 3 ko 3 da rabi na dare ko zuwa karfe 4 ya qara'u yana ta karanta kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace la yazidu alaiha baya kara komai akai saboda ka gari na waye waye taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ga abin da Qatada bin Nu'man yake kai manzon Allah yace na rantsa da wanda raina ke hannunsa wato shine Allah kul huwa dinnan tana daidai da akasa Qur'ani kashi uku a dauka shi guda jama'a mun kyakkyawan riko da kul huwallahu malamai suka ce abinda annabi ke nufi anan shine Qur'ani dai karantarwa uku ne na farko dokoki yi ko ka bari na biyu tauhidi na uku kuma kissoshi na annabawa ko mutanen kirki magabata to kul huwa ko ta dauki tauhidi baki daya don haka in ka karanta kul huwa kamar ka karanta ɗaya daga cikin uku na karantarwar Qur'ani kenan wasu kuma suna ganin a falala ne wasu ma suna cewa lada ne to alal aqalli abinda manzon Allah yake nufi shine duk mutumin da ya karanta kul huwa ya karanta kashi ɗaya cikin uku na Qur'ani in ma ta sashin lada ko ta sashin falala ko kuma a'a bisa la'akari ne da karantarwar da ke cikin Qur'ani wannan shine falala ta farko hadisi na biyu yana cikin littafin Bukhari hadisi na 2515 har yanzu dai Abu Sa'id al-Khudri shi ya rawaito shi wata rana ana zaune gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zaune majalisar manzon Allah sai annabi ya ce musu aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal qur'ani fi laylatin yanzu ko dayanku ya gaza yanzu ɗayanku ya gaza a ce a dare ya karanta kashi ɗaya cikin uku na Qur'ani yanzu kun gaza haka da daddare a ce kun sauke kashi ɗaya cikin uku na Qur'ani one third manzon Allah yana faɗa musu haka sai tashi ya shiga cikin gida fashaqqa zalika alaihim wannan magana sai ta yi musu nauyi su sahabban annabi bayan annabi ya shiga cikin gida sai suna ta muhawara kai kashi ɗaya cikin uku na Qur'ani Qur'ani yana da nawa izu nawa izu 60 ko mutum ya kasa shi kashi nawa kenan kashi uku za a samu izu nawa ayyuna yutiqu zalika waye zai iya karanta izu 20 a dare kaga yanzu akwai mai saukewa ai ko sai ya sauke Qur'ani a dare daya su suna mamakin waye zai iya sauke izu 20 saboda irin karatun da suke yi karatu ne irin na annabi Muhammad mu ko karatu da muke yi karatu ne irin na gardawa a numfashi ɗaya zai sauke daga alankara zuwa nashi numfashi to shi ko annabi aya ɗaya bayan ɗaya yake karatu babu sauri ba garaje ba hanzari annabi haka yake karanta Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin arwahtat wata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani ke rawaito aka ce idan
annabi yana karatu zaka iya kirga harafin ma da ke fita daga bakin sa, ba ma kalmar ba, harafi ma zaka iya kirgawa. Manzo Allah bai jira jiya sallah, yanzu ana asham wasu masallatan wai ana kiran su mene, akwai roka, akwai dafa duka, ana gama sallah yake ji duzufa ya kama ka ko ina ta jike sharfal saboda tsabar sauri a sallah. Wani ma baya tahiya, wai ta shin ai ba mata tahiya in jiwa. To lokacin da manzon Allah ya fito daga gidansa sai suka ce ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah, ta manzon Allah waye cikin mu zai iya karanta izu 20 a daren, kai waye kenan zai iya, kaji fa la hawla wala quwwata illa billah. Kaje da mutanen suke ba mu karatun Qur'ani hakki, karanta shi babu ganda. Fa qala, sai manzon Allah ya ce Allahul wahidu samadu sifatul Qur'an, kun huwa din nan in kun karanta kamar izu 20 ne daga cikin izu 60 na Qur'ani. Hadisi na uku yana cikin littafin Muslim, hadisin Abu Huraira. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai, "Aqshidu fa sa'qra'u alaikum sulus al-Qur'an." Ku je ku taro min duk sahabbaina gaba ɗaya garin Madina, ku kawo musu kaf, zan karanta muku kashi ɗaya cikin uku na Qur'ani yau. Manzon Allah sai ya shiga gida, sahabbai suka fita fa gabas, yamma, kudu, arewa, duk wani lungu inda duk aka ga sahabi, kai maza zo mu je, ga wata falala babba, yau manzon Allah zai karanta mana kashi ɗaya cikin uku na Qur'ani. Sahabbai suka cika masallacin manzon Allah makil, fa karaja, sai manzon Allah ya fito yana zuwa sai ya ce musu qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sai manzon Allah ya shiru, suna jira wasu ji ko zai ci gaba shiru, a ya da ya rasulullah, sai annabi ya ce musu innaha la ta'dilu sulus alquran, ai wannan sura tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na Qur'an. Littafin Muslim hadisi na hudu yana cikin littafin Bukhari, hadisi na 7375, shi ma hadisi ne ingantacce. Nana Aisha ta ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani ayari na mayaka su tafi su yi yaki. To da za su tafi yaki, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro mutum ɗaya daga cikinsu ya ce, to yanzu kai ne shugaban waɗannan mayaka ɗin, kai ne komanda. To kafin kuma komanda, shugaba shi yake ba da sallah. To da aka tafi wajen yaƙi ɗin nan, wa kana ya ƙara'u li ashabihi fi salatihim, duk suran da ya karanta a sallah suna jam'i, idan ya karanta sura fayaqtimu bi qul huwallahu ahad, sai ya kawo qul huwa ya cika da ita duk raka'an da ya tashi. In da ya kawo wata sura, to sai ya cika da qul huwa. Falamma raja'u tursa'ilina, suka dawo ba hali su yi masa tawaye, domin shugaban su ne ko annabi ya naɗa shi, amma suna dawowa zakaru zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce ya rasulullah, mun tafi yaki dai Allah ya bamu nasara, to sai dai kuma fa ga wani abu da muka gani sabo, shi wannan komandan da alamar da ya kago bid'a me yake yi. Wato mu dai mun sani in kai kana sallah da ka karanta Fatiha sai ka karanta sura shikenan. Annabi yake eh haka ne, sai to amma shi in ya karanta sura sai ya kawo qul huwa ya cika da ita, duk raka'an da ya karanta Fatiha yayin sura to sai kuma ya cika da qul huwa. Sai manzo Allah yake, to saluhu li ayyi shay'in yasma'u zalika, yake ku je gida ku je ku tambayo shi, baya gudan ku je gida ku tambaye shi dan me yasa yake haka, me hujjarsa, ko kun hafi burhanakum in kuntum sadiqina. Fa sa'aluhu, suka bi shi har gida, suka sallama ya fito, sai to mu dai mun kai karanka, ba abin da kake yin nan ba mu gamsu da shi ba. kuma annabi ya ce mu zo mu tambaye ka wai ina dalili me yasa kake cika kul huwa bayan ka karanta wata sura cika cika da kul huwa sai ce to ga amsa li annaha sifatur rahmani saboda kul huwa siffar Allah ne mai jin kai wa ana uhibbu an aqra'a biha kuma ni dai kawai ina son karanta ta ne kaji dai ba ma wani dalili ku je ku ga wa manzon Allah kisa nan dalilin sa yace kwarai suka jiyo ka duba sahabbai ba sa kyale kankanin abu sai sun yi bincike akai sai shugaba yana kaza shikenan sai a bi shi binizoi ko binizoi ku tafi wuta zoi sai shugaba ya kawo sabon abu sai ka tambaye shi ko ina hujjarka kul hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani shugaba ya kawo sabon abu tambaye shi ina hujjarka idan ba shi da hujja rabu da shi duk in ka bi shi na za ku gangara wuta saboda haka suka zo da tambaya ga manzon Allah suka koma suka ce ya rasulullah mun tambaye shi annabi ya ce to dai amsa dai ba ku sace mu ji abin da ya ce mana saboda kulhu siffar Allah ce sannan kuma shi dai a takeice ma yana son karatunta ne kawai don haka shi yasa yake karantawa sai annabi ya ce to akbiruhu anna Allah yuhibbuhu ku koma ku je ku gaya masa Allah yana son shi tunda dai yana son Allah ne yasa yake karatun kulhu malamai suka ce wannan ma sai ya zama sunna to ne sunna abu uku ne ko dai maganar manzon Allah ko aikin manzon Allah ko ikrari na manzon Allah shikenan kunga dai annabi bai yi ba amma wani yayi kuma annabi ya tabbatar tunda annabi ya tabbatar waye isa ya hana ta yanzu sai kuma na biyar hadisin na cikin littafin Bukhari hadisi na 774 wannan hadisin Anas bin Malik ya rawaito shi wato kun sani lokacin da manzon Allah ya yi kaura daga Makka zuwa Madina bayan annabi ya shekara 13 a Makka ya yi kaura ya koma Madina ko a Madina ya zauna shekaru 10 nan Allah ya karbi ransa nan aka binne shi to lokacin da manzon Allah ya yi kaura daga Makka yana tafiya Madina da ya iso kafin ya shiga garin Madina akwai wani kauye da ake kiransa Quba Quba duk wanda ya tafi Makka Allah ya taimaka ya isa Madina ya san Quba wannan kauye ne wanda ke kusa da Madina yana kudu maso yamma da Madina manzon Allah sai ya sauka a gidan wani mutum a wannan kauyen wannan mutumin sunansa Kulfun bin al-Hidmi bin Imri al-Qais al-Ansari musulmi ne ya musulunta tun kafin annabi ya taho garin anan manzon Allah ya sauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan shi in ka duba al-Isaba na Ibn Hajar za ka ga wannan bayani sai ya kira shi ya ce masa Kulfun wannan farfajiyar wato yana da fili a gidan shi yace ina son ka yi min kyautar filin nan zan gina masallaci domin lokacin Allah ya wajabta yin sallar juma'a duk shekarun da manzon Allah ya maka din nan ba a sallar juma'a amma kaura da annabi yayi daga Makka zai dawo Madina akan hanya Allah ya saukar da wajibcin sallar juma'a sai ce to ina so ka yi min kyautar wannan fili zan gina masallaci sai ce ai shikenan ya rasulullah gina manzon Allah kawai sai ya tube ya zage ya nada hannu rigar sa kai ya kama daukan duwatsu da kansa ana tona foundation aka kama gini ya khudhu sakhrata bi nafsihi hatta yasharuhu manzon Allah zai je ya ciccibo katan dutse mai nauyi har dutsen yakan sa manzon Allah yana tangal tangal kamar zai fadi ka duba tarikhul madina mujalladi na farko shafi na 52 akwai wata sahabiya mace ce cikin sahabban annabi ana kiranta ash-shammusu bintu nu'man tace wa anzuru ila bayadi turabi ala batnihi aw surratihi tace wallahi sai ina ganin yadda annabi ke daga dutsen nan saboda ya daga rigar sa ya nade sai in ga cikin sa ga kura har cibiyar sa ga kura nan saboda ya rungumi dutsen wato yana ka san dutsen in yana da nauyi dole sai ka hada da jikinka yana tafiya da kyar duba aiki na masallaci manzon Allah bai umurni ai kawai ba da shi ake yi saboda samun lada saboda nuna mana falalan gina masallaci tace fa ya'ti ar-rajulu min ashabihi nan da nan sai naga wani daga cikin sahabbai ya taho a guje wai kulu yace ya bi abi anta wa ummi ya rasulullah idni akufuka sahabin da ya taho yace ya rasulullah na fanshi baba na da mama na da kai ka bani don Allah in taimaka maka je ka zauna irwa mana ya rasulullah kana babban mu a ce kana daukan dutse ka bari kawai je ka zauna ni zan yi manzon Allah sai ya ce masa khudh mislahu je ka dau irin sa kai ma je ka dau irin sa nana ginin masallaci ka zauna gindi inuwa mu ne manya shi ko annabi da kansa yake zuwa yana ciciban dutse ko da wanda yake manzon Allah daraja al'ummar musulmi amma wani ya taho zai karbi annabi ya ce la khud mislahu je ka daukai ma irin sa in kana son samun lada kar ka karbi nawa duk fata muke mu tsira aiki yayi aiki sai sayyidina abubakar duk ana gurin ana ta fama ana gina masallaci abdullahi ibn rawaha yana rera waka aflaha man yu'alijul masajida da annabi da sahabbai sai suna amsawa masajida wa yaqra'ul qur'ana qa'iman wa qa'ida da annabi da sahabbai sai suce wa qa'ida wa la yabitu al-layla an huraqida annabi da sahabbai sai suce raqida kafa idan ana waka yake ya fi tafiya ko ko za mu rera ne a idan kun ce a sai in ji dalili gane dai annabi kuma da shi ake amshi kaka sara kaka to kalmar karshe kadai suke maimaitawa abdullahi ibn rawaha wani fitaccen mawaki ne cikin manyan sahabban annabi muhammad wanda ya shahada a yakin mu'ta Allah ya kara masa yarda yana cewa aflaha man yu'alijul masajida duk mutumin da yake gyara masallace wannan yayi babban rabo sai manzon Allah ya ce masajida masallace farai wa yaqra'ul qur'ana qa'iman wa qa'ida mutumin da ke karanta qur'ani a tsaye ya karanta qur'ani a zaune yayi babban rabo sai su nemi ta su ce wa qa'ida sai ce wala yabitu al-layla an huraqida mutumin da baya kwana yana ta shirga bacci yana ta zalla wannan ma yayi babban rabo sai manzon Allah ya amsa cikin ukun nan wanne kake wanda ke gyara masallatai wanda ke karanta qur'ani a tsaye a zaune wanda baya kwana yana ta shirga bacci sai ya tashi yayi sallah wanne kake ciki to wannan kafin in tsallaka ya kamata in yi magana akan ta wannan da nuna muku cewa waka halal bane waka haram ne har ma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamar tashin kiyama za a samu malamai da za su halatta waka waka haramun ce Allah ka tsare mu don haka wasu ke kokarin bambanta wake da waka waka ita ce wanda ake mata kida ana rawa da sauransu wake kuwa kalmomi ne ke fita daga baki babu kida babu rawa to kalmomi ne wanda aka shirya su na fasaha wannan ita ce ake kira waƙe shi'ir kenan ko to idan mutum yayi tana da sharuɗa guda uku na ɗaya ma'anar waƙe din ya zama babu kalmar da ta saba karantar wa annabi Muhammad a cikin waƙen da aka shirya babu shirka ya zama babu wata kalma da ta saba karantar wa manzon Allah to wannan waƙe halal ce sannan wannan waƙen ya kasance ba a yi mata kida waƙar ba a mata kida ba sannan na uku ya zama jin wannan waƙen bai hana ka sauraron karatun Qur'ani ko zuwa wa'azi ko kuma wato yawan ibada ba idan waƙe yana shagaltar da kai daga karatun Qur'ani ko zikiri ko sallah to wannan waƙe ya zama haram matukar ya dauki sharuɗa guda uku din nan halal ne ka tambayi duk wani malamin sunna kai masa kalubale wannan gaskiya ne babu shakka a kai ga manzon Allah yayi Allahu akbar Allah ka sami koyi da sunnar annabi saboda haka duk wani malamin sunna magabaci zaka samu akwai wake da ya shirya kai hatta sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali khulafa'ur rashidin dukkan su akwai wake da suka yi da a ce wake bid'a ce ko shirka ce ko kafirci ne da musu yi ba amma da sharuɗa guda uku din na ake dubawa shi yasa kaje ana aibanta ishiriniya saboda ba wai wani abu ba ta saba sharadi guda cikin sharuda uku din nan lafuzan akwai lafuzan da ake ganin sun saba karantarwar manzon Allah Allah shi sa mu gane to wannan masallaci yana da falala masu dimbin yawa na daya masallacin nan da aka gina a cikin sa ne annabi Muhammad ya fara sallar juma'a wannan masallaci na Quba masallacin da ya gina a gidan Kulfum bin Hidim bin Amr al-Qais al-Ansari nabiyu wannan masallacin Allah ya fada mana shi cikin Qur'ani a suratu Tauba aya ta 108 yace la taqum fihi abada yana magana wani masallaci ne na daban sai yace la masjidu
la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin
Allah yace la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah a ranar farko ranar farko wace ce ranar farko na tarihin musulunci kenan domin hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wannan rana aka fara lissafi ranar da manzon Allah ya sauka a Quba Allah yace masallacin nan da aka gina a Quba masallaci ne da aka gina shi akan tsoron Allah shi akwai wani masallaci a duniya da ya samu wannan shaida babu shi la masjidun usisa ala taqwa masallaci ne da aka gina shi akan tsoron Allah min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi Allah yace wannan masallaci yafi cancantan ka rika tsayuwa kana sallah a cikin sa ya kai Muhammad sai Allah kuma ya gaya mana wata falala ta gaba ga mutanen Quba Allah yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin masallacin akwai wasu mutane da suke neman tsarkaka su waye mutanen wannan kauye na Quba mutanen da suke sallah a wannan masallacin Allah yace wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu neman tsarki Allah ka samu na ciki lokacin da ake gina wannan masallacin Allah ya turo mala'ika jibrilu da kansa mala'ika jibrilu ya sauko ga annabi Muhammad yace na zo da sako manzon Allah yace menene sakon yace Allah ya turo ni ne ni kuma ni ma in bada gudunmawa a ginin masallacin nan kana gini da kanka kana daukan dutse to ni ma ga ni nazo da aiki zan yi aikin nima to kai kuma wani aiki za ka yi mana sai ce ni aikin da zan muku shine kaga dai daga Makka zuwa Madina gari ne wuri ne mai isa tambaye wanda ya tafi aikin haji za ku bar Makka misali karfe 10 na dare Madina kai karfe 10 na dare kafin ku isa Makka sai kusan gari ya waye tafiya kuke wuri ne mai isa tsakanin Makka da Madina yaya za su yi su gane al-qibla to aikin da Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo yayi kenan shi kuma gudunmawar sa kenan ya shata musu alqibla na jikin goshin masallaci don haka malamai suke cewa duk duniya ba masallacin da yake da alqiblan daidai irin masallacin Quba shine masallacin farko da Annabi ya gina a duniya shine masallacin da aka fara sallar Juma'a shine masallacin da yake alqibla saiti ba shakka yanzu masallacin nan bamu da tabbacin yana daidai da alqibla ko muna da shi bamu da tabbaci sai dai kwatance me yawa ma yana kallon Sudan ne amma dai Allah ya san niyyar mu ko sanin karnai shaytan ko ba alqibla ba kenan alqibla daban mafitar rana daban ilimi ne wanda ya kamata kafin mu gina masallaci sai mun tambayi malamai a zo a sa mana alqibla wannan wani babi ne wanda mutane da yawa sun rafka na kansa Allah shi sa mu gani na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ziyartar wannan masallacin domin bayan annabi ya gina masallacin ya dan zauna a Quba na wasu kwanaki manzon Allah sai ya kaura sai ya isa Madina amma yanzu da Quba da Madina su a hada suke Quba din tana cikin garin Madina saboda Madina ta yi fadi ta haɗe wannan ƙauyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya isa Madina yana yin ziyara Quba yana kawo ziyara Quba yazo yayi sallah a wannan masallaci saboda Allah ya ce masa ahaqqu an taqumu fihi ko wannan masallaci ya cancanta ka zuwa kana ka duka zuwa ya kai Muhammad kana sallah a ciki annabi yakan tafi wani lokaci daga Madina ya tafi a kafa wani lokaci kuma ya tafi akan abin hawa saboda akwai malaman bid'a da suke cewa wai ziyarar masallacin a kafa yafi lada wannan kuskure ne manzon Allah yakan tafi a kafa yakan hau kuma abin hawa Abdullah ibn Umar shi ma yana haka ka duba littafin Bukhari sahihul Bukhari Allah shi samu gani don haka hadisi ya tabbata ingantacce annabi yace man tatahhara fi baitihi duk wanda yayi tsarki daga gidansa kai alwala daga Madina ga wanda ya tafi aikin haji a masaukinka ake son kai alwala yana da kyau mu kiyaye Allah ta sa mu samu daman tafiya Madina to idan ka isa Madina ana son kai alwala daga masaukinka sannan ka kai ziyara masallacin Quba don annabi yace wanda yayi alwala daga gidansa ثم اتى مسجد قباء يتهم مسلاتين قباء يي صلى فصلى فيه صلاه يي صلى غرغره ابين ده يسوقا ركعه 2 4 6 8 كان له كاجر عمره منزل الله يتي yana samun lada kamar wanda ya tafi umra kaje kai na tula rak'a 2 a masallacin quba kana samun lada kamar wanda yayi umra kun ga wannan masallaci yana da falala ko to lokacin da manzon Allah zai bar garin Quba zai isa Madina domin nan ya fara zango ya gina wannan masallacin to da zai tashi lokacin da duk yake zama a garin shine liman ko to yanzu da zai tashi sai ya kira mai gidan wato mai masaukin sa shine Kulthum bin Hidimi yace masa Kulthum yace na'am a gaban sauran sahabbai yan garin Quba din yace yanzu na barka kai ne limamin wannan masallacin shi wanda yake kyautan filin da aka gina masallacin Quba din yace ka madalla kuma da ma mutanen garin suna girmama shi sai ya zama limamin wannan masallaci na Quba to wancan hadisi dake cikin littafin Bukhari hadisi na 774 Anas bin Malik yace annabi da ya koma Madina Kulthum bin Hidim ya ci gaba da limanci a masallacin Quba to shi limancin sa kuma sai yana yi sabani irin na annabi Muhammad shi mai masaukin manzon Allah din nan wanda ya zama limamin su bayan tafiyar annabi Muhammad wa kana kullum maftataha suratan duk sa'ilin da ya tashi sallah idan wato ya karanta fatiha to kafin ya karanta sura ya qara'u biha lahum sai ya karanta musu kul huwallahu sannan in ya gama kul huwa sai kawo ta sura kaga wancan sahabin da aka nada ya zama shugaban wani ayar mayaka shi idan ya karanta sura ne sai ya cika da kulhuwa ko to shi kuma wannan kafin ya karanta sura din sai ya karanta kulhuwa duk raka'an da zai yi inda zai karanta fatiha zai karanta sura to kafin ya karanta sura sai ya fara da fatiha dan sai ya karanta sai ya fara da kulhuwa ko na'am to hatta ya furu ga minha wato zai karanta kulhuwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ثم يقرا سوره اخرى معها سنه سي كا وتا سوره كما وكان يسمع ذلك في كل ركعه شيكن شيكن كوواچه ركعه ما هكا يكي با روانسا دا صلل ازهر ركعه بيو نفر كو ني اكي كرنتا فاتحه دا سوره بيو نا قرشي با اكرنتا سوره سي فاتحه كاوي كو هنا شي دو وتا ركعه ان يتاشي زي سي كرنتا فاتحه يا كرنتا كما قل هو يا كاو سوره كاي متانن قبا ابين سي زامو مسو سابو ranan bayan ya gama sallah suka ce masa ya kamata mu magana da kai fa annabi dai shine manzo na Allah kuma ya zo garin nan shi ya gina masallacin nan ya limance mu har ya tafi mu magana irin sallar da kake ba innaka taftahu bihadha sura ta bihadhihi sura kana bude sallarka da wannan sura thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a suratan ukhra sannan misali in ka karanta fatiha ka karanta kulhuwa ake ya ishe ka to dan me kuma zaka kawo wata sura kuma ba ka da kowace sallah kowace raka'a sai kai haka to gaskiya za mu gaya maka mu masu bin manzon Allah ne fa in ma taqra'u biha wa in ma anta da'aha wa taqra'u bi ukhra ko dai in ka karanta fatiha daga yau ka karanta kulhuwa mu je kai ta yin kulhuwan dai amma kai ka kawo wata sura ko kuma in ka karanta fatiha ka kawo wata sura ka rabu da kulhuwa amma in ba haka ba mu ba zamu yadda ba saboda ba mu ga annabi Muhammad yana haka ba fakalin sai ce haka ne ce to ma ana bi tariki ha ku je ku yi abin da za ku yi ba zan bari ba me zafi ne mutum ce ba zan barin ba in ahabbtum an ummakum bidhalika fa antu in kuna son in ci gaba ni in zama limami ku kun dai gani annabi ne ba limantar da ni in kuna so in ci gaba da limancin ku to hakan zai wa in karitum taraktu idan ku ba ku so sai in bar limancin ku ne ne shine Anas ya ce wa kanu ya rauna annahu min afdalihim suna ganin kuma dukkan garin ba wanda yafi shi wa karihu an ya'umuhum ghayruhu kuma ba sa son a ce wani mutum ne ya limanci ba shi ba sai suka kyale da shi ke annabi duk sati yana kawo ziyara Quba domin sunna ce in dai kana Madina karka ce zaka je ka ziyarci masallacin Quba sau ɗaya kawai duk sati ka kai ziyara sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wasu suka ce mu je mu kai ƙaro ne cewa ku bari ba annabi yana zuwa duk sati ba in ya taho sai mu faɗa shikenan suka bar shi yana limanci falamma atahum annabi lokacin da annabi ya kawo musu ziyara akhbaruhu al-khabara ya suka bashi labari ya rasulullah ka zauna a garin nan kai ka gina masallaci nan ka mana limanci mu ba mu taba ganin kana sallah irin wanda wannan yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya sai ya ce masa ya fulan ya kai kulfun bin al-hidmi ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka me yasa ba za ka yi irin abin da mamunta suke so kai ba tunda sun ce ba sa son ka rika hada sura biyu din nan ka bari mana ka rika yin guda wa ma yahmiluka ala zalik lidun hadhihi sura kuma me yasa ma ka rike wannan sura fi kulli raka'atin ko wace raka'a ce ka karanta ta gashi ne kaga shi annabi da yana misali sallallahu azhar raka'a biyu na farko fatiha da sura ko raka'a biyu na karshe fa fatiha kadai ko amma shi duk wata raka'a in ya karanta fatiha sai ya karanta kul huwa duk yace to me yasa ka rike wannan sura ko wace raka'a ce kai fakala sai ya ce wa annabi inni uhibbuha saboda ina son sura ne fakala sai annabi ya ce masa hubbuka iyaha adkhalaka aljanna son da kake ma wannan sura ya shigar da ka gidan aljanna wato kai tsaye ma annabi ya ce son da yake yi ya ma shiga aljanna kawai ashe kaga wannan ma ya tabbatar mana da ita wannan sunna ko to nan da laifi ne da manzon Allah ya hana shi take Allah shi kara masa yarda shine mutumin farko da ya mutu daga cikin sahabban annabi a garin Madina bai dade ba yana limancin Allah ya karbi ransa Allah ya kara masa rahama to sannan hujja falalatta na shida falalar ita wannan sura ta kul huwa mun sani cewa hadisai da yawa sun tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam in ya taho witiri witiri shine sallar karshe a dare da ake yi ko sallar da aka fi so mutum yayi a karshe dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ij'alu akhir salatikum fil layli witra ko ko bil layli witra sallar ku ta karshe na dare ku sanya ta zama witiri to sallar karshe din nan idan annabi ya zo karanta wato karatu a sallar ita raka'ar karshe manzo Allah yana karanta kul huwallahu ahad wani lokaci ya hada da falaki da nashi wani lokaci ita kadai kul huwa mai karanta sai ya ruku kun ga wannan yana tabbatar muku falalan kul huwallahu ahad sannan kuma hadisi ya tabbata wanda mun gabatar da bayani idan manzo Allah ya tashi raka'atay alfajr yakan karanta kul huwa a raka'a ta karshe a raka'ar farko ya karanta kul ya raka'a ta karshe ya karanta kul huwa sannan hadisi ya tabbata mun yi bayani duk sayin da annabi ya zo kwanciya yana hada hannayensa ya karanta kul huwa falaki nasi ya tofa ya shafe jikinsa sau uku kun ga wannan yana nuna muku kul huwa allah ahad tana da dimbin falala Allah ka ba mu falalanta wannan shine bayani na farko bayani kashi na biyu shine darasin ita sura darasin da wannan sura yake take karantar da mu akwai hadisi wanda Jabir bin Abdullah al-Ansari da Ubay bin Ka'ab suka ruwaito hadisi ingantacce wanda yake cikin littafin Imam Tirmidhi da Imam al-Hakim da Ibn Khuzaimah da Abu Ya'la da littafin Imam Tabrani hadisi ne sahihi Annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suka taho gurin shi suka ce Maryam siffanta musu ubangijinsa shi bai bautan wato gunki bai bautan addini irin na Kirista ko Yahudawa to shin waye Allahnsa ya siffanta shi fa nazalat shine sai ita wannan sura ta sauko gaba dayan ta lokaci guda Allah ya ce wa annabi kul ka gaya musu huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad me fassaranta mukali annabi fassara abinsa da kanshi cikin wannan hadisi annabi yace lam yalid wa lam yulad, Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Sai annabi yace la annahu domin kuwa laysa shay'un yuladu illa sayamutu, duk abin da aka haife shi to zai mutu ko in dai haihuwar sa akai to akwai na tashi ko zai mutu. To saboda haka shi Allah ba a haife shi ba. Wala shay'un yamutu illa yurasu, sannan duk abin da zai mutu za a gaje shi ko, to shi ko Allah ba shi da magaji. Ne muka haka ma inna nahnu narisul arba wa man alaiha, Allah ke mutu gadon duniya din. Domin in ka ce Allah an haife shi, subhanallah, kamar kana nufi kenan Allah yana da farko, duk wanda yake da farko kuma yana da me karshe. To kaga ko idan Allah yana da karshe bai zama mai cikakken iko ba, idan karshen sa yazo wani Allah ne zai ci gaba da kulawa da halittu? Saboda haka wajibi ne a siffanta Allah da lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sannan ba shi da wani sa'a, ba shi da wani sa'a wanda yake daidai da shi. Manzon Allah yake kufuwan ahad shibhun wala adl, Allah ba mai kama da shi, Allah ba mai daidai da shi. Kun ga manzon Allah ya fassara mana kul huwa shi da kansa, khalas, in ji Balarabe shikenan, ba kuma sauran fassara. Mu gode ma Allah, wallahi mu gode ma Allah da ya ba mu annabi Muhammad, mu gode ma Allah da ya nufi muna musulmai, mu gode ma Allah da ya karantar da mu siffofinsa, domin siffofin Allah da ke cikin Qur'ani sun dace da tunani na dan adam. Ayu ka gani, kul huwa Allahu ahad, Allah ɗaya ne ko? Domin in ka ce biyu ne to rigima ta same ka, sai kayi bayani shi wancan dogo ne, wannan gajere kato ne, wancan wannan kumama, dole bayani. Amma in ka ce ɗaya ne ko, ka ce to wannan kuwa shi kenan dai ɗaya ne, kaga shi ya san kansa. Sai Allah ya ba mu misali yadda ya dace da tunanin dan adam, dan duk mutum in aka ce mar Allah ɗaya ne, magana ta fi kama hankalinsa. Allah ya ba mu misalai da yawa cikin Qur'ani, yana nuna mana cewa wato siffofin da Allah ya ba mu cikin Qur'ani din nan sun fi dacewa da tunani na dan adam. In ka koma Kiristanci zaka samu akwai rigima, ka koma Yahudanci akwai rigima, ka koma tsafi akwai rigima, sai ka dawo karantarwar manzon Allah. Misalin da zan ba ku cewa aqidar tauhidi ta musulmi ita ce ta dace da hankali, mu duba suratul Baqara. Allah ya ce wa qalu takhadallahu walada,
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
الله يقول وقالوا اتخذ الله ولدا سكتي وي الله ياري كده سي الله يقول سبحانه سركي يتبت غريش أشيكا غريك وانتا كذنتين كو سركي يتبت غريش بل gaskiyar magana ita ce lahu ma fi samawati wal ardi, duk abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne duka. To kullun lahu qanituna, komai ka gani yana tawali'u, yana bin tsarin Allah. Komai ka gani a duniya yana tawali'u, yana bin tsari na Allah. Misali, komai ka gani yana da farko ko? Komai ka gani yana da ƙarshe? Komai ka gani yana da bukata? Misali, bishiya tana da farko, tana da ƙarshe ko? Tana ci, tana mutuwa. Haka ɗan adam, haka ƙwaro, haka halittu, za ka ga siffa guda ta haɗa su, ya nuna maka wanda ya halicce su guda ne. Haka ne ko? Domin yadda ɗan adam yake da farko, yake da ƙarshe, haka duk wata halitta take da farko, take da ƙarshe. Yadda ɗan adam yake buƙatar wasu abubuwa kafin ya rayu, haka duk sauran halittu suke buƙatar wasu abubuwa kafin su rayu. Tunda mun samu daidaituwa a siffofin nan, yana nuna cewa wanda ya yi ka da wanda ya yi aladan gidanka ko karen gidanka duka mutum halitta guda ne ko? Abu ɗaya ne ya yi su, bi ma'ana zaki guda ne ya yi su, shine zaki na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce badi'u samawati wal ardi wa idza qada amra,
badi'u samawati wal ardi وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.
الله يتي بديء السماوات والأرض كركم من تافشي يقاغو حليتن سمي دك أسا يشو كما ليه مكاسبا شي يقاغو حليتن سمي دك أسا يقاغو مثالي شي يدان أدو da ya dan adam sai ya sa masa sha'awa ko ya sa masa yunwa ya sa masa kishi ya sa masa bukata na jima'i da sauransu ba Allah ne ya samar ba da Allah bai bashi ba yayi yayi sha'awan yayi jima'i ko yayi sha'awan ya ci abinci ko ya ji yunwa Allah shi ya halice mutum don haka sai ya kago masa waɗannan abubuwa sai shi kuma Allah ne zai zama shi yake da sha'awa ne ya samu da badi'u wanda shi ya kago halittun sammai da ƙasa ba tare da ya koya gurin wani ba wa idza qada amran idan Allah zai hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah zai hukunta wani al'amari yana ce masa kasance sai abin ya kasance kawai saboda haka cikakken iko ga Allah shine ka ce mar shi ɗaya ne ba shi da ɗa amma da zaran ka ce yana da ɗa to rigima ta same ka ashe Allah yana da bukata kenan kuma duk wanda ka siffanta shi da bukata ka siffanta shi da naƙasa domin yunwa naƙasa ce ga mutum ko ba haka bane sha'awar jima'i naƙasa ce ga mutum don ta fi ƙarfinka don haka ta sa wani kan tafi ma yayi zina wani a kama shi akan zinan a halaka shi ashe ka ga naƙasa ce sha'awa naƙasa ce yunwa naƙasa ce sai ka ce Allah yana da ɗa kenan kana siffanta shi da wata naƙasa ta bukata kenan akwai wata sha'awa ga Allah wata sha'awar nan ta fi ƙarfinsa dole sai ya kai ga jima'i don in babu jima'i ba a haihuwa ko in ba haka ba don me za a samu ɗa kai tunani karantarwar musulunci sai ya fi dacewa da tunani na ɗan adam a suratul mu'minuna Allah ya ce mana mattakhadha Allahu min waladin
مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ
الله يقول مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ سورة المؤمنون آية 90 يقول الله بيري كتابا Allah bai rikida ba amma ga wata hujja da za ta kama hankalinku inji Allah fa makana ma'ahu min ilahin babu wani abin bauta kuma tare da shi yace inda a ce akwai wani abin bauta tare da Allah a ce Allah biyu ne ko uku idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane abin da kowane Allah ya tafi da halittarsa ko dole za a samu bambanci dole za a samu bambanci ko da gida guda ne aka ce an mutu aka bar wa magada aka ce to an raba gidan nan wannan daki na garba wannan na tanko wannan na barau ko dole za a gane bambanci saboda shi garba ya fi kokarin tsara dakin shi har ma ya masa fenti barau ko ya zauna ya bari abin ya shashance ko yace to idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da dole sai mun gane wannan halittar na Allah ɗaya ne wancan kuma na second Allah din ne wancan na third Allah ne shi kana bambantawa ko ka gani wannan ma ya kama hankalinka ko Allah ya ce wala ala ba'dhum ala ba'd kuma dole za a samu rigima saboda wani sai yayi kokari ya fi wani wata rana garba zai zo samu barau ce sai mun da dakin kan wannan zo Allah saboda zan kara mata ko rigima sai ta kaure don duk inda aka samu hadin gwiwa to dole sai an samu rigima a ciki law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata kware kuwa to shine Allah ya ce subhanallahi amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah game da abinda suke siffanta shi Allah ya tsarkaka bi ma'ana siffanta shi da da ko kuma yana da wani abokin tarayya wato na ƙasa ce ga Allah tabaraka wa ta'ala babu hujja shi yasa a suratul kafi Allah ya fara da cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi
kitaba alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
سورة الكهف فرقون تعالى مدوك تيتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قوديا تاتبتك الله وان دي سوكر مباوا صدوانا لتاف من قرآن كي من قودي مكا يا الله من قودي مكا ولم يجعل الله إيواجا بسن قرآن كرك تجيبا قرآن كرنتر وان دي تكين سينا تفي سديدا Qur'ani babu wani wani sashi na karantarwansa da ya saba tunanin dan adam babu mun gode ma Allah liyanzara allazi wato iwajen laifin da kayyiman Allah ya ce littafi ne tsayayye liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Allah ya saukar da Qur'ani ne saboda yayi gargadi ga mutane akwai wata azaba mai tsanani wadda za ta zo daga wajen Allah akan waɗanda suka saba mishi. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati. Allah ya saukar da Qur'ani saboda yayi albishir ga waɗanda suka yi imani suke ayyuka na ƙwarai. Allah ka samu na ciki. Anna lahum ajran hasana, lalle da su samu wato suna da wata lada kyakkyawa a ranar tashin kiyama kenan. Allah ya ce makisina fihi abada, suna tabbata cikin gidan aljanna kenan har abada, domin aljanna ita ce ladan da za a ba su. Wa yunzira alladhina qalu takaza Allahu walada, Allah ya saukar da Qur'ani ne kuma saboda dalili na biyu, ya ja kunnan waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, Allah ya saukar da Qur'ani don ya gargadi waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa. Kaga Qur'anin gaba ɗaya ma an saukar ne saboda a ja kunnan Kirista. Ce to yanzu kana wa'azi akan Allah yana da ɗa, kuma dalilin saukar Qur'ani kenan ko? Sai Allah ya ce ma lahum bihi min ilmin, ba su da wata hujja a kai. Kai ba masu ba, wala li abaihim, iyayensu ma magabata ba su da hujja. Kuma haka ne ce ka Allah uku, to shikenan da tijo Allah uku ga yamiya suke. Kaga rigima ta same shi ko? Rigima ta same shi, akwai babba, akwai ɗa, akwai ruhu mai tsarki. To wannan rigimar ta wajen bayani sai a gane, to shi wannan babban ya aka yi zama babba. Tunda dai an ce su uku ne, ai ke ya kamata a yi rabo daidai ko kuwa an ce abu uku ya kamata a ce kowane da kaza, amma akwai babba, akwai babba the father, the son and the holy spirit. To wani gefen ne na jikin ka holy spirit yayi, wani gefen ne kuma the son yayi, wani gefen ne da father yayi? Misali dai kaga daga nan da ka fara tambayar sa hujja sai ka gagare shi. Wallahi maganar gaskiya ce, Allah ne ya faɗa. Ma lahum bihi min ilmin, ba su da hujja, in ji Allah. Kuma haka ne ba su da ita. Duk mutumin da ka tsaye shi ka ce gaya maka dalilin da yasa ya ce Allah uku ne, ba zai iya ba. Ya gaya maka dalilin da yasa Allah yana da ɗa, ba zai iya ba. Allah yana da, to ka taɓa zuwa ne ka gan shi da mata ko ƙaƙa abin ya yi? Ba zai iya ba. Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, kalman nan da take fita daga bakinsu, kalman nan ta yi girma wallahi. Inji Allah da kansa, kalmar babba ce. In yaquluna illa kaziba, kuma ba abinda suke faɗa face ƙarya, ƙarya suke faɗa. Wallahi ba su da hujja. In ba ku wani misali guda ɗaya tak, a Amurka akwai wata mujalla, wata jarida da ake kiranta Washington Post, The Washington Post. Ka duba jaridan nan da aka buga na January 5th January 1978, wato wani mutum ne a cikin jaridan suka yi bayaninsa. Suka ce a University of Richmond professor Dr. Robert Alley, wani professor ne wato na wata jami'a a Amurka da ake kira abin nan a wani gari can da ake kiransa Richmond. Sunan professor din Dr. Robert Alley, da can shi yake chairman na Department of Religion Affairs a wannan jami'a din. Shi ne jaridan ta buga labari game da shi, ta ce he lost the chairmanship of the Department of Religion there because he holds the view that Jesus never claimed to be the son of God. Wato akwai bincike da yayi ta yi, shi yasa suka ce after considerable research into newly found ancient document. Wato shi wannan mutumin shine shugaban wato kamar sashi na jami'a din wanda yake kulawa da harkan addini. To tun da yake shi ne shugaban wannan sashi, kaga ya kamata ya zama mai bincike ko? Saboda yawan tambaya irin na ɗalibai da sauransu, ya zama yana da hujjoji da sauransu. To yawan binciken da yake yi sai ya gano cewa Jesus never claimed to be the son of God. Annabi Isa bai taɓa da'awar ɗan Allah bane. Ya gano wannan hujja, da ya fito sai ya rubuta littafi a kai. Dr. Ali concluded that the Bible passages where Jesus talks about the Son of God are later additions. Ya ce duk inda ya samu warkokin Bible da ake cewa Annabi Isa ya magana cewa game da dan Allah sai fahimci ba zamanin sa ne ma aka samu wannan maganan ba. Bayan Annabi Isa ya mutu ne a da'awarsu da shekaru fiye da 300 wasu suka kago suka kara cikin maganganun Annabi Isa. Wannan mutumin professor ne a Amurka. Idan kana da computer, kana da internet, ka buga ma Washington Post, ka ce kana bukatan ka samu labari na wannan jaridan da aka yi ran 5 ga watan abina ga watan January 1978, wallahi zaka gani. Mutumin nan ya fito yayin da a wacewa babu hujjar a ce Annabi Isa dan Allah ne, shugaba ne na wani department of religion affairs. Saboda haka sai wato hukuma ta jami'a ta kira shi ta ce baka yadda Isa dan Allah bane, yace yanzu gace to mun cire ka daga mukamin ka. Kaga irin wannan tunanin shike hana malaman su musulunta. Ya san in ya musulunta za a kwace mota, in ya musulunta matan da ya aura za a kwace, in ya musulunta za a kore shi daga gidan, dan gida ne na coci ko to wannan tunani shike hana shi musulunta. Amma bil haqiqa babu mutumin da tunanin sa bai bashi cewa Allah ɗaya ne ba, babu shi. A suratul an'am aya ta 101 Allah ya ce wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna
wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri subhanahu wa ta'ala amma yasifun.
Wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna wa khalaqahum, su larabawa su ma suna da nasu irin shirkan kamar na Kirista, su kuma larabawa cewa suke yi aljanu yayan Allah ne. Kafin zuwan manzon Allah akwai wata dariƙa ta larabawa, akwai wata dariƙar kuma su ce ai mala'iku yayan Allah ne. Dariƙu dai ga su nan iri iri. Allah ya ce to wa kharaqu lahu banina wa banatin, shikenan kuma kowace al'umma sai ta ringa kago ma Allah ƙarya, wannan su ce aljanu ne yayan, wannan su ce mala'iku yaya mata ne, Yahudawa su ce Uzairu dan Allah, Kirista su ce Annabi Isa dan Allah, suna ta kago masa. Allah ya ce bi gairi ilmin, babu hujja. Waye taba zuwa sama ya ga Allah? Waye taba bare ya bada shaida cewa Allah nan yana da da? Yanzu a fahimta a wayewan kai na duniya a yanzu shikenan, mutum sai ya ce maka George Bush ya mutu ne a yanzu, za ka yadda? Ba za ka yadda ba ko me za ka yi mara? Za ka tambaye shi ila hujja ko kuwa? Amma kana zaune wani katon banza ya ce maka Allah yana da da, sai ka ce eh, oh oh, shi ba ka tambaye shi hujja? Wanda yau in an ce Obasanjo ya ce kaza, ba mu yadda sai mun nemi hujja ko? To dan me zai sa shi Allah da ya yi mu in ya faɗi magana ba za mu yi bincike ba, haka kawai sai mu ɗauki magana ba ma tunani? Allah ya ce bidori ilmin, subhanahu wa ta'ala, tsarki ya tabbata ga Allah, daukaka ta tabbata ga Allah, amma yasu kuna Allah ya fi karfin abin da suke siffanta shi. Sai Allah ya musu tambaya, duk wanda yake cewa Allah yana da da, ga tambaya, badi'us samawati wal ardi.
Badi'us samawati wal ardi, Allah ya kunu lahu waladu wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim.
Allah ya ce badi'us samawati wal ardi, Allah fa shi ya kago halittan samai da kasan nan, duk abin da ke cikin sama da ƙasa nashi ne shi ya kago halittan su. To tambayar ita ce anna yakunu lahu waladun, ta za a yi samu da? Wa lam takun lahu sahiba, kuma ba shi da mata. Ta za a yi samu da? Ba shi da mata. Sannan kuma ba shi ya kago komai yake sama da ƙasa, shi ya kago halittan sa. Sai ce wa khalaqa kulla shay'in, komai ka gani shi ya halicce shi, dukkan komai Allah shi ya halicce shi. Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma Allah ya san sirrin duk wani abu. To shi kuma wannan za a ce yana da da? Me ya bukatar sa game da da? Waye halicci mace? Waye halitta mata sha'awa? Waye halicci namiji? Waye sa mata sha'awa? To shi kuma shi zai zama yana da irin wannan sha'awa? Allah ya ce to zalikum Allahu rabbukum
la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil.
Zalikum Allahu rabbukum, wannan fa shine Allah ubangijinku, la ilaha illa huwa, babu abin bauta sai shi Allah. خالق كل شيء الله شيء ما هلتن تكن كومي فعبدوه دهك كبوتا ما الله شيء كده وهو على كل شيء وكيل وما الله شيء واتو أبين دوغرو مدكن كومي سي الله يتنبايا كودو كنت بغنسا نكوكي فنهكا يسي ألا تدركه الأبصار
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
لا تدركه الأبصار غني باسو ديسكان الله مدوكي دواني إدو بيغنن الله فأكون دي تبغنشي فأكون دي تبغني وهو يدرك الأبصار الله شيكي ديسكان غني وهو اللطيف الخبير الله شيني متوسى سامي بعد العباري شيني سي الله يتو كودا كوكي فأنوان نما غنى ينزي قرآن يازو مكو قد جاءكم بصائر من ربكم
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ
قد جاءكم بصائر من ربكم أجل رادة يازو مكو دا قولن أبنجيجي أمبقى مكو مثالي باب يد دائي أتي الله ينادى تأكو متى فمن أبصر فلنفسه wanda ya sa lura da wannan magana yayi don kansa wa man amira fa alaiha wanda yayi ya rufe idon sa yaki bin shari'ar annabi muhammad yayi makansa wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai tsaro bane akan ku ku duba littafin bukhari sahihul bukhari hadisi na 3193 4974 abdullah ibn abbas abu huraira suka ruwaito hadisul qudsi allah da kansa yake magana Allah madaukaki yace kazzabani ibnu adam wa lam yakul lahu zalika nayi magana dan adam sai ya kare ta ni kuma bashi da hujja inji Allah wa shatamani wa lam yakul lahu zalika sannan dan adam ya zage ni ya mun ashar kuma bashi da hujja fa amma takzibuhu iyaya amma kare ta ni da yayi fa za'ama anni la aqdiru an uidahu kama kana wai dan adam ne yake riya cewa bazan saki halittar sa ba bayan ya mutu kamar yadda da yake ya kare ta wai bazan iya saki halittar sa ba bayan ya mutu kuma nace zai iya halittar sa sai yace ƙarya ne sai Allah ya ce to kuma ni dai shi da farko walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi fara halittar ka da bai zama mun abu mai wuya ba maimaita shi ba zai zama abu mai wuya ba da ina kake Allah ya yi ka yace to bayan ka mutu zai sake yin ka sai kace ya kai haba bayan tsutsa ya cinye manta ma da ko Allah yace to ka kare ta shi Allah ka tsare mu sai Allah yace wa amma shatmuhu iya ya zagi na kuwa da yayi fa qawluhu li waladin yace ina da da wannan ya zage ni inji Allah madaukaki yace yace ina da da ya zage ni ce fa subhani an attakhidha sahibatan aw walada sarki ya tabbata gare ni shi kuma zai rike mata ko da mata ko da ai sai halittu ba gani alade ma akwai mata ko karnuka ma suna da mata birre suna da mata ko ko gole jaki yana da mata sauro ma yana da mata ko babu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn komai Allah ya halicci biyu akwai namiji akwai mace sai kuma Allah shi ma ya shiga cikin wannan group din kitana kuma an wulakanta Allah subhani an attakhidha sahibatan aw walada wallahi zagin Allah duk mutumin da yace Allah yana da daya zage shi ka wulakanta Allah ka zuba littafin bukhari sahihul bukhari hadisi na 2699 da hadisi na 3378 da littafin muslim hadisi na 2804 hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa ahadun asbara ala adhan sami'ahu min Allah ba wanda yafi Allah hakurin cutan da yake ji ana masa ana zagin sa yayi hakuri ba wanda yafi Allah hakuri inji manzon Allah ba wanda yafi Allah hakuri ana zagin sa yayi hakuri sai manzon Allah yace innahum la yad'una lahu walada suna cewa Allah yana da da wa innahu la yu'atihim wa yarzuquhu tudda kuma haka sai Allah yana ba su lafiya yana ba su abinci sun ce yana da da sun zage shi amma duk da haka sai ba su lafiya ya ba su abinci wa ya sa Allah hakurin jin zan Allah to kar ku manta tsinanne ne duk mutumin da ya zagi Allah domin yanzu in baka misali inda zaka ce wance ta yi zina baka da shaida an ce ina shaida baka da shi kai menene kai kasafi ko kai kasafi gare ta a shari'a musulunci wanda ya kasafi fa bulala na sai ma bulala to ina kuma ga mutumin da yace Allah yana da da sai ka ce ina hujja na je gaban alkali ai ya kamata idan mutum yace wance tayi zina a gaban alkali aka yi masa hukunci saboda bai da shaida in aka kawo mutum gaban alkali aka ce yace Allah yana da da shi ma ya kamata a tambaye shi ko ina hujja in bai da shi yayi ma Allah mai ne to bari ku ji tsinanne ne domin a suratul ahzab aya ta 57 Allah yace innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu
innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina
kace wannan aya don Allah
إِلَّا الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا إِلَّا الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
دُمْتُ مِنْ دَيْتِي أَلَّا يَنَدَدَا يَتُوْتِي أَلَّا Allah yace innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu duk kuma mutumin da ke cutan Allah ya cuci annabi Muhammad to wadannan mutane la'anahumullahu Allah ya tsine musu fid dunya wal akhirah dunya da lahira Allah ya tsine musu wa a'adda lahum azaban muhina kuma Allah ya musu tanadin azaba mai wulakanci Allah ka tsare mu walladina yuzuna almu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu
walladina yuzuna almu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina
Allah yace walladina yuzuna almu'minina wal mu'minati wanda yayi ma Allah kazafi Allah ya tsine mishi wanda yayi wa annabi Muhammad kazafi wanda yayi masa ƙarya kenan Allah ya tsine mishi to wanda yayi wa mu'minai yayi wa mu'mini namiji ko mace kazafi yace wance tayi kaza ko wane yayi kaza bi gairi maktasabu alhali busu ba Allah yace faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wadannan sun dauki kiran ƙarya kuma laifi mabayyani ka kaga ƙarya ka jingina ma mu'mini ko mu'mina kai laifi bare kuma ka ce a ce kai ƙaryan nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jingina da ga Allah wani babban kazafi ne ƙarya ce kasuwa shi yasa a can baya Allah ya ce mana kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalman babba ce da take fita daga bakin su wannan kalma take fita daga bakin su cewa Allah yana da da kalma ce babba in yaquluna illa kaziba a suratu maryam ya mana bayanin siffan don ku gane girman kalman yace wa qalu takhadha arrahman walada
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
لا حول ولا قوة إلا بالله الله يأتي سورة مريم آية 88 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي الله يا ركدا من رحم النم وانده يباسو أبنك يباسو أذك يباسو لافيا يباسو إعيا wai saka masa da tashi shine sai yana da da sun gama kyauta mishi Allah yace laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wani abu mai munin gaske me yasa kake da muni takadu samawati wa tafakkarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda dusa ilin da mutum yace Allah yana da da sama sai tayi yunkurin ta tsatsage kasa na kokarin ta kekkece duwatsu na kokarin su murkushe su zama gari sai Allah ya ce ku dakata ku yi hakuri wallahi shi sa annabi ya ce laisa shay'un asbara min Allah ta'ala babu abin da yake Allah hakuri duk sa'ilin da aka ce Allah yana da da wallahi sammai din nan gaba ɗaya kokari suke su tsatsage kasa ta fashe duwatsu su ruguje su nike su zama gari me yasa anda auli rahmani walada kawai saboda an ce Allah yana da da sama na mamakin dan adam kasa na mamakin dan adam dutse na mamakin dan adam yanzu kai dan adam zaka siffanta Allah da ƙarya, baka da hujja, baka san girman Allah ba. Amma yan baje lil rahmani an yattakhiza walada, ko bai kamata ma Allah a ce yana da da ba, bai ma kamata ba kai dan adam ma da a ce zaka ce Allah yana da da, kamata ka ci ka bai shi, saboda samun da wani abu ne wanda na ƙasa ce ga dan adam. Kana son da ne saboda ya gaje ka bayan ka mutu ko kuma a saboda sha'awa da ka biya bukatar ka da matanka aka samu ciki aka haifa, to akwai abin da yake zanta irin mani da sauransu. Yanzu shine ko zaka jingina Allah da irin wannan? Allah ya ce to bai ma kamata kuma ku faɗi hakan ba, bai kamata a ce Allah yana da da ba. In kullu man fis samawati wal ardi, duk wanda ke cikin sammai da ƙasa din nan, mutum duk wanda ke cikin sammai da ƙasa, illa atir rahmani abda, face yana zuwa ma Allah a matsayin bawa. Duk wanda ka ganshi bawa ne na Allah, domin kuwa dole yayi yanda Allah yake so. Sai Allah yace to amma ku kyale su, laqad ahsahum, Allah ya lissafa su a yola. Akwai mai cewa Allah ka tsaye yana da da mutum 500 ne ko 1000 a Jimeta, mutum kaza ne a Jos, mutum kaza ne Kano, mutum kaza ne Amurka, mutum kaza ne. Laqad ahsahum, Allah ya lissafta su, wa addahum, adda kuma ya kirga su iyakan kirgawa. Sai yace to wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, kuma kowane ɗayan su a ranar tashin kiyama zai zo shi kadai ba fasto. Sai ya tsaye da shi ce to kai wani karambani yasa ka ce ina da da, sai ka gaya mai yau. Karatun mun koro kuma gashi lokaci ya wuce ma eh a baiwa a kuma dai a gaba da yawa. Allah shi ba mu ladan karatu da muke. Ake mun da yi bayani cewa an fara gina masallaci a makaranta Aliyu Mustafa Academy, to abin da ya tabbata ƙarya ne. Ta yi wa akwai yaudara cikin al'amarin, domin ga ƙungiyar musulmi na makarantan sun aiko wannan wasiƙa, suna neman a taimaka musu da addu'a da za a ba su ma fili su gina makaranta. To ni ba zan iya ba su addu'a da za su yi saboda ba su fili su gina makaranta ba, sai dai masallaci he dai mu yi addu'a Allah ya ƙara musu imani su bar makarantan.
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Adalla jama'a zauna, ina tsammani an yi bayani cikin ra'ayin nan. Dan bi tambaya yana cewa shin malam wai yana da ingancin wannan bayanin da ake cewa duk mutumin da ya mutu a cikin ruwa ko gini ya fada a kansa ko kuma gobara ya kone shi, shi ma ya shahada da ya karanta a cikin Majmu'ul Bahrain ne, bai san ko
sai wannan gaskiya ne? Waɗanda suka shahada mutum 27 ne, ka duba Fathul Bari an kawo su kidaye, akwai wasu littafai ma musamman Al-Jihad wal Mujahidun da sauran littafai irin waɗannan wanda suka yi bayanin jihadi. Shahada tana da nau'uka har 27, ba shakka wanda wuta ta cinye shi yayi shahada, wanda ya mutu a ruwa yayi shahada, wanda ta mutu matar da ta mutu wajen naƙuda ta yi shahada, suna nan da dama. Amma dukkan su shahada su ba ta hana musu sallah, illa kawai mutumin da ya mutu a filin yaƙi, sannan wancan ita ce babbar shahada, mutumin da ya rasa ransa a filin yaƙi lokacin da ake fada na addini.
Wannan tana tambaya kan cewa malam shin wai da gaske ne yin amfani da wannan always abinda ake amfani wannan abun nan auduga da mata suke amfani da shi, wai haramun ne? Mun ta ji ana haramtarwa, shin haka ne?
To lallai akwai lokacin da ake ta tuhumar a kamfanin, kuma abin ya tabbatar akwai gaskiya cewa yana cutarwa din, don mun samu shaidar mutane da yawan gaske. Amma yanzu ban sani ba ko an gyara, don akwai lokacin da masu ka janye buga always din kwata-kwata, ba a samun shi ma a kasuwa a taccen guraren mu, ba san nan ba, saboda haka ban sani ba yanzu ko dai sun gyara ko ba su gyara ba, wallahi a'lam.
Wannan yana cewa don Allah malam yana son kai mai bayani a sunnance, shin me matsayin siya da siyarwa a cikin masallaci da kuma cigiya? Ya ji wasu suna cewa bayi da kyau, wasu kuma suna ganin kamar yana da kyau suna yi.
Ciniki a masallaci akwai babin sa littafai da yawa, haka ma kuma wato sanarwa illa abinda malamai suke fada shine duk mutumin da ya tashi cigi a cikin masallaci yana kokarin ya kawo wato ya mai da masallaci zama kamar wani dandamali ne na abin nan sanar da jama'a to haka har ma hadisi suna tsawatarwa da cewa in kaji mutum yana cigiya sai ka ce masa kada Allah ya sa ku gane amma bai hana ai sanarwa bai hana kuma ai ciniki matukar cinikin ba zai kai ga dauki hankalin musulmai ba wannan bai haramta ba in dai aka dubi littafin sunna insha Allah za ga bayanin nan da nayi daidai ne
wannan yana cewa mallam kasantuwan kana kokarin fahimtar da mu sunna irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ina tambaya akan hudu ba da ake da Hausa wannan yana da asali a